الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 12 a bangaren lissafi suratul Yusuf kafin darasi ne ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am yake cewa
wai game da kada ka mutu salatu kada ka mutu salati ya san karin bayani ya ga lokacin da ko da dai mutane suna tarihi ko a kowane dalili
wai tambayar dan uwa menene matsayin a ina ne ya dace mutum ya tsaya a lokacin da ake tare ikama shin da zaran an fara tare ikama ko sai an gama ko kuma sai an kawo wata gaba a cikin ita ikamar bayani ya gabata akan wannan tambaya a cikin darasin mu na Sunan Tirmidhi lokacin da muka zo kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga sahabbai cewa la taqumu hatta tarawni kharajtu aw kama qala kasancewar Bilal Allah ya kara masa yadda yana tada ikama idan ya hangu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago labule zai fito daga cikin gida domin kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alike take dab wato ga masallacin sa to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito sai ya ga sahabbai a tsaye tuntuna an tada ikama kowa ya meke yayi tsaye manzon Allah sai yake cewa la taqumu hatta tarawni kharajtu manzon Allah yace daga yau kar ku koma tashi ku tsaya sai kun ga na fito to a karkashin wannan hadisi malamai suka ce wannan kenan idan liman baya cikin masallaci koda an tada ikama baya halatta ma musu tashi su tsaye tsaya an gane ko idan liman baya cikin masallaci kenan sai an hango liman gashi nan zai shigo sannan ya dace mutane su tashi su tsaya to sai malamai suka ce idan liman yana cikin masallaci yana zaune yana jiran lokacin sallah yayi na dan ya tada ikama a yi sallah a wani lokaci ne ya dace ma musu tashi su tsaya to shine anan magabatan kwarai wasu suka ce sai an gama tada ikama gaba daya sannan ma mu za su tashi su tsaye tsaya wasu malamai suka ce da zaran an fara tada ikama ya halatta kowa ya tashi ya tsaya wasu malamai suka ce inda ya dace ma musu tashi su tsaya lokacin da ladani idan yana tada ikama ya zo daidai kada kamace salatu kada kamace sala anan ya dace ma musu tashi su tsaya haka kuma aka samu Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda idan ana tada ikama liman yana cikin masallaci bai ya tashi sai idan ladan ya ce kada kamace sala illa kasancewar mas'alar akwai yalwa wanda ya tashi a farkon tada ikama ba laifi ne wanda sai da a gama tare ikama kwata-kwata sannan ya tashi ya tsaya ba laifi bai illa kasancewar da yake an samu wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an zo kan wannan gaba yake tashi ya tsaya wanda kuma wannan shine yayi daidai da lafazin saboda me ake cewa qad qamatis salatu hakika sallah ta tabbata to a daidai nan kenan mutun zai tashi ya tsaya duk da cewa wasu malamai suna ganin a inda zaka tashi ka tsaya inda yace hayya ala salati hayya ala falahi an gane ko anan zaka tashi ka tsaya don haka dai abinda muke so mu gane wannan maganganu ne na magabatan kwarai kuma iya abinda suka fahimta ne a karkashin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar karka fahimci cewa wanda ya tashi a farko yayi kuskure ko wanda sai da a gama ikama yayi kuskure don haka shi iya abinda ake bukata musulmi ya zamanto kullun yana bibiya yana bin diddigin magabatan kwarai akan duk abinda suka fahimta na addinin Allah don haka dai abinda yafi dacewa kenan in an zo daidai kada kamacin sala'a nan ya dace mutane su tashi tsaya amma tare da halaccin mutun zai iya tsayawa a farkon ikama ko a karshen ta
ana cikin sallar tasbihi sai aka manta su shi aka manta tasbihi tsakanin sujada da sujada ce ya hukunci cikin sallar
kamar kaka aka manta sujada tasbihi cikin sujada
a cikin sallar tasbihi
eh
sai aka manta sujada aka manta tasbihi
a cikin sujada
tsakanin sujada da sujada
eh kamar tsakanin sujada ta farko da ta biyu wai a cikin salatul tasbihi mutun ya manta tasbihi a tsakanin sujada ta farko da ta biyu wanda a tsakanin sujada ta farko da ta biyu ana yin wato tasbihi su goma amsar wannan tambaya ba mu san bane za a yi an gane ko ba mu san ba abin da za a yi mu ce ce tambaya ta gaba ha na'am ne ke ce kamar ni busa ya kan etage ya halatta a yi mi wa ya halatta mutumin da yake kan bene ya yi sallah sai mu ce hawan da yake cikin jirgin sama don haka wanda ya yi sallah a kan etage wanda ya yi a ƙasa ai duk ɗaya ne babu wani bambanci a cikin jirgin sama ma sallah yake idan lokacin ta yi ta kama na'am ai bayani ya gabata ya halatta mutum ya karanta sura biyu ko sama da biyu a cikin raka'a guda wannan ba ƙari ba ne ba kwarai kamar yadda muka wuce hadisin sahabin da idan ya yi karatu ya gama bayan fatiha idan ya karanta abinda yake nihi ya karanta sannan sai ya karanta kulhuwallahu wanda sahabbai da jama'ar da suke tare da shi suka kai karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wani mun fita tare da shi ka shugabantar da shi akan mu idan zai mana sallah idan ya karanta sura sai ya karanta kulhuwallahu suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya kiraye shi me yasa kake haka yace domin ina son ta ina kaunar ta domin kulhuwallahu sifofi ne na Ubangiji subhanahu wataala Allah Allah yace masa Ubangiji ta'ala yana kaunar ka kamar yadda ka kaunaci sifofin sa Allah Allah ya tabbatar da shi akan haka dan haka ya wannan dalili ne wanda yake nuna halancin mutun ya hada sura biyu ko sama da biyu a cikin raka'a guda na'am wai dangane da kashi tsakaka kwarai akwai hadisi sahihi wanda yana cikin sahihul bukhari duk wanda ya ma tsakaka bugu daya ta mutu yana da lada dari menene laifinta laifinta lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta duk wani kwari yana famar kashewa amma ita famar rura wannan wuta take kuma yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana don haka bugu ɗaya idan mutum ya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana yana da lada dare
na'am mutum idan ya zo yin wannan haka ya wuce gajiya haka ba tare da mutu saba cikin shi ke cika huta ya shiga mishewar ka idan ya yi sauran ruwa zai iya manara da sauran kofa
sauran ruwan da kai wanka haka na tsafta da wani ne wai sauran ruwa a huta ya halatta kai arwala da shi bayan kai wanka abin da ya rage a ciki ba sai a huta ba koda a cikin wani baho ne ka tsoma hannunka ko ka shiga cikin sa kai wanka abin da ya rage ya halatta kai arwala da shi kwarai kar mu manta duka ya gabata bayanin cewa ruwa tsarkakekke ne ba abin da ke tube masa tarki sai abin da ya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ɗanɗano ko launi ko ƙanshi wato darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 18 fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wanda cikin bayani ne akan kissar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kissanta mana lokacin da ƴaƴan Yaqubu alaihi salam suka nemi lamuncewar mahaifinsu ya ba su dan uwansu Yusuf su tafi wato daji da shi kamar yanda suka saba fita kiyo a wannan lokacin mahaifin ya nuna musu rashin amincewarsa amma sai suka nace suka bashi wasu alƙawulla na cewa za su kula da shi za su kiyaye shi shi ma ya fita ya je ya yi wasa ya ji daɗi kamar yadda su ma suke yi ko kuma ya fita ya je ya yi kiwo kamar yadda su ma suke yi suka ɗau alƙawalin cewa za su kula da shi za su kare lafiyar shi da izinin Allah su dawo da shi kamar yadda suka ɗau wannan amana mahaifin ya yarda ya amince ya ba su dan wato ya ba su dan uwan nasu suka tafi shine Yusuf alaihi salam Ubangiji ta'ala sai ya kissanta mana lokacin da suka fita ga wato kaidin da suka yi nihin kullawa game da dan uwan nasu Yusuf wanda sun yi shawara tsakankaninsu wasu sun ba da ra'ayin cewa a kashe shi wani ya ba da ra'ayin cewa a'a bai dace ba a kashe shi ga iya abin da ya dace kenan mu yi kokarin batar da shi shine a lokacin nan ra'ayin su sai ya dace akan wannan shawara ta biyu na cewa kar a kashe shi amma abu wasu hanyoyi da za a barta shi to shine anan Ubangiji ta'ala yake ba mu labarin cewa falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi wato da annabi Yusuf kenan bayan gari inda suka ta saba tafiya wato domin kiwon dabobi wa ajma'u an yaji aluhu fi gayabati jub suka hadu akan cewa za su sanya shi a cikin wato shine zurfi wanda yake na rijiya wanda bayani ya gabata lafazin gayabati jami'i ne na gayaba in aka ce gayaba shine wato abulma an gane ko abu wanda yake da duhu mai zurfi aljub wato ita ce rijiya wadda an gina amma ba a daure bakin ba an gane ku an gina rijiya ba a daure bakin ta ba shine ake kira da aljub Ubangiji ta'ala yace sai muka yi wahayi muka turo sako ga annabi Yusuf an gane Ubangiji ta'ala ya lallashe shi ya bashi hakurin cewa ya dangana game da abin da za su aikata da shi Ubangiji ta'ala ya ce masa latunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yashuru lalle ne zaka ba su labari game da lamarinsu ma'ana makircin da suka kulla game da kai wa hum la yashurun alhali ko ba su yi sani ba wannan kasancewar labarin da annabi Yusuf alaihi salam zai ba su kenan shine Ubangiji ta'ala ke faɗa mana kamar yanda zai zo nan gaba lokacin da annabi suka gane cewa annabi Yusuf ya ba su labari ya ba su wasu alamu sai suka gane cewa shine qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al-muhsinin shine ubangiji ta'ala yace lalle ne zaka ba su labari dangane da lamarin su wannan kenan abinda suka kulla game da kai wa hum la yashurun alhadi su kam su sani ba ubangiji ta'ala sai yace waja'u abahum isha'an yabku suka zo ma mahaifinsu a lokacin isha suna rusa kuka kuka ne suke bayyanawa wai akan cewa sun rashi dan uwansu mahaifinsu sai ya tambaye su me ya faru sai suka ce ya abana ya babanmu inna zahabna nastabiq lalle mu mun tafi lokacin nan muna tsiriri imma wato tsiriri wanda yake na kibiya ko kuma tsiriri wanda yake akan dugadigai an gane ko domin duk wani nau'i ne wanda yake na motsa jiki wanda sunna ce tun ta magabatan kwarai wata rakna Yusuf a inda mata'ina mun bar dan uwan mu Yusuf a wurin kayan mu domin ya tsare fa aka na hujjiri wato sai ji sai ya zo sai ya cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin suka ce baba kai ba mai gaskata mu bane akan labarin da muka baka koda mun kasance masu gaskiya me yasa suka faɗa haka saboda daman a farko mahaifin nasu yana tuhumar an gane ko tunda tun kafin ya ba su dan uwan sai da yace ina jin tsoron ku fita da shi ku yi sakaki wato kirkici yazo ya cinye shi yayi amfani da wannan naman dawa domin kasancewar adajin su a wannan lokaci babu naman dawan da yafi yawa kuma wanda yake banna sama da shi to dan haka suka ce kai ba mai gaskata mu bane ba akan abinda muka faɗa maka walau kunna sadiqin wato ko da mun kasance masu gaskiya domin a farko ma ka tuhunce mu a lokacin nan sai suka zo ma mahaifinsu ala qamisihi bidamin kadhib wato suka zo da jini wanda yake na ƙarya wato akan rigarsa an gane ko bidamin kadhib ay zi kadhibin suka zo da jini mahaifin ya karba ya gani abin da bai gamsu ba me sai ya sa yaya za a yi naman dawa ya cinye dan adam kuma ba tare da ya kikita wannan suturar shi ba ba tare da ya kikita wato tufafinsa ba qala sai mahaifin yace bal sawwalat lakum anfusukum amra bari dai kawai rayukan ku ne ta kawata muku wannan lamari ku nuna cewa wato naman dawa ya cinye shi alhali ku ko kun san yanda kuka yi da shi don haka sai yace fa sabrun jamil wato hakuri wanda yake kikkiawa shi na zaba ma'ana zan mai da lamari na zuwa ga ubangiji fa sabrun jamil akhtar ko kuma fa sabrun jamil amri wato lamari na dai kawai shine daukan hakuri wanda yake kikkiawa idan aka ce kikkiawan hakuri shine wanda wato babu kashin hakuri kuma babu kai kuka zuwa wajen wani in ba ga ubangiji subhanahu wataala domin mutumin da ya dau hakuri in ya kai kukansa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wannan ba abin zargi bane ba saboda anan annabi Yaqub ya ce fa sabrun jamil amma kuma zamu iske innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu don haka in aka ce kyaukyawan hakuri kenan kar mutum yayi raki ya rungumi alƙadarin Ubangiji subhanahu wataala kuma ba laifi kai tsaye ya kai kukan shi zuwa ga mahaliccinsa sai yace wallahu almusta'anu ala ma tasifu ubangiji ta'ala da shi nake neman taimako akan abinda wato kuke siffantawa na cewa kirkici ya cinye dan uwan ku Yusuf ma'ana da ubangiji subhanahu wata'ala nake neman taimako ba ga wani ba to dan haka anan kamar yanda bayani ya gabata idan musiba ta same ka a matsayinka na mumini karka yi kashin hakuri iya abinda ake bukata kai tsaye ka rungumi wannan alkadari na Ubangiji subhanahu wataala kuma ka koma zuwa gare shi ka nemi taimakon sa da agajin sa zai mai maka gurbi dangane da abinda ka rasa don haka zamu ga karshen yaya al'amarin ya kasance kamar yanda shi anan annabi Yaqub alaihi salam ya dau hakuri ya maida al'amarin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya nemi taimakon sa. Yau zamu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبنجي تعالى كيتشيوا waja'at sayyara wato matafiya wato sai suka zo suka yada zango a daidai wato rijiyar da a dawan da ke akwai rijiyar da aka jefa Annabi Yusuf alaihi salam. Lafazin sayyara sune matafiya al-musafirun, an ambace su cewa sayyara li annahum yasiruna fil ardh, domin suna tafiya a ban kasa. An gane ko? Waja'at sayyaratu, Ubangiji ta'ala ya ce matafiya ƴan bulaguro sai suka zo wato wannan dawa inda ke akwai rijiyar da aka jefa Annabi Yusuf, da suka sauka a masaukin da suka yi nihin sauka. Fa arsalu waridahu, wato sai suka aika shi ne mai hidimar su, mai neman shayar da su. In aka ce warid, wanda idan jama'a suna tafiya idan kafin a isa rijiya to shi ake turawa ya je ya tanadi guga da igiya. An gane ko? Shi ne ake kira da warid kenan, mai zuwa mashaya domin ya tattala ma jama'a abinda za su sha. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fa arsalu waridahum, sai suka aika khadimin su kenan mai musu hidima domin shayar da su. Fa adila dalwa, lokacin da yaje kan rijiyar wato ya dau gugansa ya zira. Zira guga ke da wuya, Yusuf alaihi salam sai ya kama igiya. Wannan wanda ya zira guga sai ya ji motsin mutum, me za a yi sai ya yi kokarin janyo shi ya fiddo shi. Lokacin da ya fito da shi, qala ya bushra hadha gula, sai yake cewa ya farin ciki na, yace wannan yaro ne, ma'ana mun yi tsuntuwa kenan. A wata qira'a shine ya bushiraya, sai ya jingina, wato shine albushirkin izuwa kansa kenan, ya albushirkina. Idan aka ce albushira shine bada labari dangane da abin da ke faranta zuciya, shine yace ya bushira, yace ya albushirkina, ko kuma kace ya farin cikin zuciyata. Haza gulam, ya ce ai wannan yaro ne, ma'ana wannan tsuntuwa ce muka yi. A lokacin nan wa asarruhu bi ba'a, sai suka ɓuye wannan yaro a matsayin cewa wata haja ce ta an ba su saƙon cewa in sun isa kasuwar Masar su sayar da shi. Haka kenan su ayarin waɗannan waɗanda suka tura ɗan asakonsu ya je ya kawo ruwa, da ya zo musu da wannan yaro sai suka yi shawara tsakankaninsu suka haɗe kai. To sauran abokan tafiya, kar mu nuna musu ba cewa wannan tsuntuwa ce mu kai, mu nuna musu cewa ba mu shi ne aka yi a matsayin haja, kayan kasuwa ne, saƙo ne, in mun je kasuwar Masar mu sayar da shi. Kenan wannan in ka maida da mirkin wa'asar ruhu, kenan su waɗannan jama'a wanda suka tura ɗan asakonsu cewa ya je ya kawo ruwa. Ko kuma wa asarruhu bi ba'a, kamar yadda wasu malamai suka maida damir din zuwa ga ƴan uwan Annabi Yusuf. An gane ko? Lokacin da shi wannan ya tsuntu yaro, ƴan uwan Annabi Yusuf sai suka ce a ai bawansu ne ya guje, bawansu ne ya guje musu. Wa asarruhu, sai suka ƙuye kenan lamarin Annabi Yusuf a matsayin cewa bi ba'atan ma'ana hajar ce ta su. An gane ku? Idan sun kai shi kasuwa Masar kenan za su sayar da shi. Ubangiji ta'ala ya ce wallahu alim, Ubangiji ta'ala masani ne bima ya amalu, dangane da abin da suke aikatawa, wato dangane da lamarin annabi Yusuf. Kenan don haka dai ta kowace hanya dai ba a fita ba. Su waɗannan sun yi tsuntuwa a matsayin bawane nasu, don haka sai suka yi ƙoƙarin ɓoye ma abokan tafiya, ko kuma ya zamanto da suka tsunto shi. Su waɗannan kenan suka ba da labarin cewa bawansu ne ya guje, kenan suka ɗurke shi a matsayin haja ce, in an isa kasuwa za a sayar da shi, domin su ma suna kan hanyar tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce wa sharauhu, sai suka sayar da annabi Yusuf bi thamanin baksin, wato da kuɗi wanda yake tawayayye da rahima ma'adudat, wato su ne ƴan tammaye waɗanda suke abin ƙirgawa, kuɗi ne wanda yake bai taka karaya karya ba. A nan Ubangiji ta'ala ya ce ƴan tammaye waɗanda suke abin ƙirgawa, domin lafazin dirahim jam'i ne na dirham, in aka ce dirham kuɗin da ake ƙirawa da azurfa, saboda su kuma mutanen wannan lokaci idan ciniki aka yi, in dai bai kai ukiya ba, to ba a durawa a kan sikeliya a auna, ƴan canji ne waɗanda suke ba su taka kara suka karya ba. Me yasa a nan shi ne Ubangiji ta'ala ya ce bi samanin baksin, da kuɗi wanda yake tawaye, ma'ana annabi Yusuf in ma a matsayin bawa ne, to an saida shi ba da ƙimar da ya dace a saida shi ba, saboda ƙa'ida malamai suka ce duk mutumin da ya tsinci kayan tsuntuwa, to yana saida shi ba da kimar da ya dace. Me yasa? Saboda kar me shi ya biyo baya. Don haka suka yi gaugawa suka saida shi a tayin farko, in dai tsuntuwa mutum yayi, to baya jiran cewa sai ya kai wata kima, saboda ba da wahala bai samu. To don haka a nan kenan shine Ubangiji ta'ala ya ce wa sharauhu, sai suka sayar da annabi Yusuf ga wasu jama'a. Kenan suka saida ma waɗannan kenan jama'ar, su ƴan uwan annabi Yusuf suka ce bawansu ne ya guje, amma idan kuna buƙatar mu saida muku, ku zo mu saida muku. Suka yadda suka amince, kenan waɗannan ayiri suka sayi wannan bawa, suka sayi annabi Yusuf da kuɗi wanda yake tawayayye. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce da rahima ma'aduda, wato ƴan tammaye waɗanda suke abin ƙirgawa, waɗanda ba su taka kara suka karya. Wa kanu fihi minaz zahidin, Ubangiji ta'ala ya ce sun zamanto, wato game da shi annabi Yusuf, minaz zahidina, suna daga cikin masu kyamarsa kenan, su ɗan uwan, idan ka maida damir na fihi zuwa ga annabi Yusuf. Wa kanu fihi kenan, ƴan uwan Yusuf sun zamanto game da Yusuf minaz zahidina, wato masu kyama, saboda fama suke yaya za a yi su nisanta shi daga mahaifinsa, domin su suka ɗaita da su da ƙauna na mahaifinsu. Ko kuma wa kanu fihi, sun kasance game da kuɗin da suka sayar da annabi Yusuf, minaz zahidina, suna masu kyamar waɗannan kuɗaɗe. Me yasa? Saboda sun sayar da shi ne domin su huta da shi, ba don suna da buƙatar kuɗin ba ne ba. An gane ko? Kenan sai ya zamanto junansu yana turayyar juna game da wannan kuɗi. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa qala allazi ishtarahu min mithli, kenan duk wannan abubuwa da ya gudana, annabi Yusuf alaihi salam ya ja bakinsa da ya kame, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayin cewa ya ɗau haƙuri game da duk abin da zai gudana. A ƙarshe zai ba su labari dangane da lamarinsu, alhali su ba su yi sani ba. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswa, wato mutumin da ya saye shi a ƙasar Masar sai ya faɗa ga matarsa, ya ce mata akrimi maswa, wato girmama mazaunin wannan bawan namu, ma'ana ki karrama shi, ki mutunta shi. Saboda lokacin da suka kai shi birnin Masar suka saida shi, wani kusa ne daga cikin wato kusoshin fada ta birnin Masar a wannan lokaci shi ya sayi wannan, shi ya sayi annabi Yusuf a matsayin bawa. An gane ko? Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa qala allazi ishtarahu min Misr, lokacin da ya saye shi kuma sai wato annabi Yusuf sai ya koma hannun shugaba, ya zamanto kenan mallaka ne na shi shugaban Masar a wannan lokaci. Ubangiji ta'ala ya ce wa qala allazi ishtarahu min Misr, wato mutumin da ya siye shi na kasar Masar sai ya fada ga matarsa akrimi maswabu yace ki girmama masaukin wannan bawan namu ma'ana ki kimanta shi ki darjanta shi asa an yanfa ana wato ya kusanta ya amfane mu kenan in har mun gariba kenan sai mu saida shi in muka saida shi muka samu riba mun karu ko kuma amfani anan idan ya warware ya sake kenan ya zama dan cikin gida zai amfane mu kenan sauran wasu ayyuka da wasu al'amura namu zai isa mana shine yace mata asa an yanfa ana wato ya kusanta ya amfane mu in ma ta hanyar samun riba idan mun sayar da shi in har muna buƙatar sayar da shi ko kuma ya isa mana sharan wasu al'amuran mu kenan lokacin da ya kai cikar karfi ya fara aiki domin duk anan dai Annabi Yusuf yana yaro ne matashin sa aw nattakhizahu walada ko kuma mu maida shi matsayin da an gane ko domin a wannan lokaci attabanni a wajen su halaka ne har ma a farkon musulunci attabanni matsayin shi halaka ne me ake cewa attabanni ka dauda ka maida shi cewa matsayin danka ne alhali ba kai ba ka haife shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki Zaid ibn Haritha kafin ubangiji subhanahu wataala ya taka ma mu'mine burki dangane da wannan al'amari to dan haka anan yace aw nattakhizahu walada ko kuma mu maida shi matsayin da ne wanda yake namu ubangiji ta'ala yace wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi wato kamar yanda muka tsiratar da Annabi Yusuf daga kisa haka nan muka tsiratar da shi daga cikin rijiyar da aka jefa shi ubangiji ta'ala yace makkanna li yusufa fil ardi sai muka tabbatar ma Annabi Yusuf wato shine matsayi na daraja a kasan Masar wali nu'allimahu min ta'wilil ahadith ubangiji ta'ala yace kuma dan musanar da shi wato shine fassarar mafarki matsayin da Allah ya tabbatar masa lokacin da aka rike shi da ya warware sai aka bashi kula da wato shine taska duk wasu makullan taska kenan a hannun shi suke ya zamanto shine kenan wakilin gwamnati dangane da abin da ya shafi dukiyar kasa domin amintacce ne wallahu ghalibun ala amri ubangiji ta'ala mai rinjaye ne akan lamarin sa shike aikata abin da yaso babu wani abin da ke rinjaye sa kuma idan ya zartar da hukunci ba wanda ya isa ya ce ba haka ba walakinna aktharun nas la ya'lamun sanadi mafi yawan jama'a ba su san da haka ba kinan wannan in ka mai da damiri zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wallahu ghalibun ala amrihi ubangiji ta'ala mai rinjaye ne akan lamarin sa abinda ya ga dama shi yake aikatawa ko kuma ka mai da zuwa ga Annabi Yusuf wallahu ghalibun ala amrihi ubangiji ta'ala mai rinjaye ne akan lamarin Annabi Yusuf ma'ana shi ya dauki nauyin tafiyar da al'amarin sa da kula da shi dan haka bai wakilta shi zuwa kiwon wani ba shi ya dau nauyin kula da shi walakinna aktharun nas la ya'lamun sanadi mafi yawan jama'a ba su san da haka ba don haka ayar duka tana iya daukan wannan ma'ana guda domin duk wanda ya maida lamarin sa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to Allah ya isa masa shi zai dau nauyin kiwon sa kuma shi ya dau nauyin gudanar da dukkan al'amuran sa kamar yanda shi Annabi Yusuf alaihi salam ya dogara ga Ubangiji subhanahu wataala ya dau hakuri game da duk abin da ɗan uwan shi za su aikata game da shi yayi yakinin cewa Ubangiji subhanahu wataala zai tsiratar da shi kamar yanda ya bashi albishir sai ya ce walamma balaga ashuddahu wato lokacin da Yusuf ya kai wato cikar karfin sa lafazin ashuddu yana kasancewa daga shekara 18 zuwa 30 an gane ko wanda galibin iyakar balaga ta yaro shine shekara 18 to daga wannan 18 har ya kai 30 shine ake kira da ashud wanda duk mutumin da ya kai 30 to wannan ya zama tuke nan karfin sa ya cika an gane ko daga nan kuma sai shiga marhala wanda take ta wato shine kahal shine ubangiji ta'ala yace walam ma balaga ashuddahu lokacin da ya kai wato cikar karfin sa shine shekara 30 ubangiji ta'ala yace ataina hukuman wa ilma wato sai muka bashi annabta wa ilman wato da kuma shine sanin hukunce wa kadhalika najzi al-muhsinin ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka saka wuta ma annabi yusuf muka tsiratar da shi daga cikin kangin da ya fada haka duk wasu masu kyautatawa ubangiji ta'ala yace muke tsiratar da su kenan don haka anan ubangiji ta'ala na nuna mana lokacin da ya ba annabi yusuf wato annabta shine lokacin da ya kai cikar garfi shine kenan shekara 30 an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wato annabta don haka annabta ubangiji subhanahu wata'ala wasu annabawan Allah ya ba su tun suna yara wasun lokacin da suka warware wasun kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai da suka kai shekara 40 kamar wato munzamu sallallahu alaihi wasallama sai da ya cika shekara 40 ubangiji ta'ala ya turo shi a matsayin munzo shine anan ubangiji ta'ala yace lokacin da shi Yusuf ya kai cikar karfinsa sai muka bashi hukumar ita ce annabta wa ilma wato da sanin hukunce hukunce ubangiji ta'ala yace wa kadhalika kamar yanda muka tsiratar da shi najizil muhsinina haka ubangiji ta'ala yace duk wasu masu kyautatawa muke sakauta musu don haka anan duk mutumin da ya dau hakuri kenan akan duk wata jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa ta wasu musibu to a ƙarshe zai ga kyakkyawan sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda anan ubangiji ta'ala ya ba annabi yusuf annabta sannan kuma ya bashi sanin hukunce hukunce akan me kauya da yayi zuwa ga lamarin sa warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana maswaayi إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وبنجي تعالى كيشوا وراودته التي هو في بيتها عن نفسي ما ترد النبي يوسف كيدا كنتا وتسيتني ميشي كما دكانسا كيشوا يميكا متويا يتبتر متا دكانسا wato domin aikata alfasha wa ghallaqatil abwaab wato alhali kuma ta kulle da wannan kofofin daki duk wata kofa ta sanya ta kulle an gane ko a wannan lokaci sai ta yi masa tayin cewa yayi shashanci da ita shine ubangiji ta'ala yace warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi matar da annabi yusuf ke cikin ɗakin ta sai ta nemi wato ya tabbatar masa ya tabbatar mata da kansa ya bata haɗin kai domin aikata alfasha wa ghallaqatil abwaab alhali kuma ta kulle kofofin ɗaki kenan bayan da za a yi kukuta wa qalat sai ta ce masa hayta lak zoma قال معاذ الله سيجي إنا نيمن سري دكاريا نؤمن جينا دنغني دكيتا دو كرسا إنه ربي أحسن مسواي للي ميجدانا واتو يا كوتة مزونينا دو ممي يفتا چاي أكرمي مسواه كي جرمم مسو كنسا معانا أدرجن تاشي أكيمن تاسا دا حكا كي ننكم ين حكا كي نياها إنشيش دا حكا يجي إنه ربي domin mai gidana ahsana maswaya wato ya kyautata mazaunina innahu la yuflihu zalimun lalle yanda al'amarin yake azzalamai ba sa rabauta a gobe kiyama nan kenan idan ka mai da kenan rabbi zuwa ga mai gidansa ko kuma innahu yanda al'amarin yake rabbi ubangijina mahaliccina ahsana maswaya, wato ya kyautata masaukina domin shi ya kawo ni wannan matsayi, shi ya kula da ni, ya tattale ni, ya kiyaye ni dangane da duk wani abin da aka kulla a baya. Amma illa kasancewar mafi yawan malamai iya abin da suka rinjaye da tafsirin wannan aya, innahu rabbi ay sayyidi, lalle mai gidana ahsana maswaya, wato ya kyautata masaukina, don haka bai dace ba in ha'ince shi. Duk mutumin da ya kyautata ma abinda ake bukata kyautatawa ta mai gurbi, an gane ko ka sakauta masa da irin kyautatawar da ya maka. Sai yace innahu la yuflihu zalimun, lalle azzalamai wato ba sa rabauta. Nan wato tsaka mai wuya ce Annabi Yusuf wato ya shiga, wanda wannan hali da ya shiga yafi dukkan wancan hali wanda ya shiga a baya, saboda anan kasancewar wato wani tarko ne wanda yake na shaytani, wancan kuma abokan gaba ne waɗanda suke mabayyana, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tsiratar da shi. To nan kuma ya shiga wani tarko wanda ba wanda zai bashi kariya illa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To dan haka anan sai ya nuna mata illar abin da yasa ba zai karba gayyatar ta ba, ya tunatar da ita mai gidanta fa ya kyautata masa, saboda haka yi masa haka kuma ha'inta shi ne. Kina wannan duka jan hankali ne kenan akan ta yin da ta masa cewa bai dace ba, don haka sai ya nuna mata kuma cewa azzalamai masu keta doka ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba sa rabota da gidan aljanna a gobe kiyama. Ubangiji Ta'ala ya ce wala qad hammat bihi, tabbas wato ta yi himma game da Annabi Yusuf ya aikata aiki na alfasha da ita. Wa hamma biha, wato shi ma Annabi Yusuf wato ya yi niyya game da haka, ma'ana tunanin haka ya darsa a cikin zuciyarsa. Laula an ra'a burhana rabbi, ba dan ya ga wata hujja daga wajen Ubangijinsa, to da ba zai iya mallakar kansa shi ma da ya auka mata. To dangane da wannan hujja wanda ya gani daga wajen Ubangijinsa, maganganu ke akwai da yawa na malamai, wasu suna cewa wai hoton mahaifinsa ya gani Annabi, wannan Annabi Yaqub yana ciza yatsa, yana masa nunin cewa kar yayi, ko kuma kasancewar bango ya dare sai ya ga hoton wani mala'ika yana tsawatar da shi. A takaice abin da ya dace anan kamar yanda malamai suka faɗa, laula an ra'a burhana rabbi, ba dan ya ga wata hujja ta Ubangijinsa, shine wata aya daga cikin ayoyin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda za ta tsawatar da shi game da wannan alfasha. Ba mamaki ya kasance ya ga hoton mala'ika ko kuma hoton wato mahaifinsa Annabi Yaqub, wannan duka ba abu bane wanda yake mai gagara a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Amma da yake babu dalili wanda yake tabbatacce, wanda yake nuna cewa ga abin da ya gani ya sanya shi ya ja da baya, to baya halatta a yanke hujja anan. Kenan iya abin da ya dace laula an ra'a burhana rabbi, a bar kofa a sake, ba dan ya ga wata hujja daga wajen Ubangijinsa, kenan Allah ya nuna masa wata aya wadda za ta tsawatar da shi daga cikin ayoyinsa, to shi ma da ya auka mata, an gane ko. Anan kasancewar dangane da wahamma biha, malamai sun yi ta kai kawo akan yi mata tawili, amma babu dukkan wani dalili wanda ya tabbatar da haka, kamar yadda ta yi himma ne ya aikata alfasha da ita, shi ma Annabi Yusuf alaihi salam ya yi niyyar wannan. To da yake annabawan Allah suna da tsaro da kariya daga Ubangijinsu, an gane ko, suna da tsaro da kariya, kuma kasancewar in ma haka Annabi Yusuf ya yi niyya ba abin zargi bane ba, saboda kasancewar wannan al'amari kafin Allah ya bashi annabta ne. Su kuma annabawa su ne Allah yake ba su martaba ta isma, shi ne kariya dangane da dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alfasha manya-manya. Kuma annabawan Allah dangane da kankanan ayyuka na zunubi ba ma'asumai bane ba, kamar yadda malamai suka wallafa wata risala akan haka, wanda aka tattara maganganun cewa duk wani babban laifi annabawan Allah ba sa aikatawa, kankanan laifi suna yi, amma in sun yi Ubangiji Ta'ala bai ya tabbatar da su akan laifin, zai ganar da su tuba su tuba, kuma ya karbi tubarsu. Don haka dai wala qad hammat bihi, ta yi himma game da Annabi Yusuf akan wannan aiki na alfasha. Wa hamma biha, wato shi ma ya yi himma game da ita. Laula an ra'a burhana rabbi, ba dan ya ga hujja daga wajen Ubangijinsa da ya auka mata. kadhalika ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake linasrifa anhu su'a wal fahsha ubangiji ta'ala yace mun yi haka linasrifa anhu su'a dan mu juyar da wato mugun aiki gabaran annabi yusuf wal fahsha da duk wani aiki wanda yake na alfasha dan haka muka nuna masa wata alama wanda za ta tsawatar da shi innahu ubangiji ta'ala yace lalle shi yusuf min ibadinal mukhlasin wato yana daga cikin bayin waɗanda suke ababan tsarkakewa wanda kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkake su wato ya ba su kariya tsarkakewa anan shine zaba da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa ya bashi matsayi wanda yake na annabta kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrata tsarkakewar anan ubangiji ta'ala yana nihin shine ya tsarkake su ya zabe su a matsayin cewa annabawansa ne to shine ubangiji ta'ala yace innahu min ibadinal mukhlasin lalle yana daga cikin bayinmu waɗanda suke ababan tsarkakewa waɗanda suke ababan zabi a wajenmu don haka wannan yana nuna mana duk mutumin da zai tsarkake ibada ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya shamaki da kariya tsakaninsa da dangane da duk wasu ayyuka waɗanda suke na alfasha kaga ikhlasin da Allah ya cikinsa a cikin zuciyar annabi Yusuf nayi dan Allah da matsayin da Allah ya kai shi to wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kariya kenan wannan bi itibari ma sayyuni kenan in ka fassara al-mukhlasi da cewa annabta kenan ubangiji ta'ala yana nihin ya kai shi matsayin annabta don haka ubangiji ta'ala ya bashi kariya game da haka don haka abinda zamu gane annabawan Allah kafin Allah ya turo su a matsayin annabawa ba a san su ba dangane da duk wasu ayyuka waɗanda suke miyagu balantana bayan an turo su a matsayin manzanni domin duk wani annabi da Allah ya turo sai wanda yake zababbe tun yana yaransa har izuwa lokacin da za a bashi annabta shine ubangiji ta'ala yace kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha wato mun yi haka ne mun nuna masa wannan aya don mu juyar da wato duk wani mummunan aiki da alfasha gabarin shi annabi Yusuf innahu min ibadinal mukhlasin domin shi Yusuf yana daga cikin bayinmu waɗanda suke ababan tsarkakewa abin zaba wato dangane da basu annabta wastabaqal baba ubangiji ta'ala yace da shi da matar wato sai suka ringa rigayen kofa kowa yana famar ya fita ya zaman tushi ne na farko waqaddat qamisahu min dubure wato sai ta keta masa riga wato ta baya ta husgo shi wa alfa an gane ta husgo shi ta keta masa riga tana famar cewa ita ta rigaye shi fita wa alfa ya sayyida haladal bab suna fitowa sai suka samu mai gidanta gashi a kofar daki azumi fitowar da ake mai gida ya gansu qalat sai tace ma jazaa'u man arada bi ahadika su'an tace ya mai gida menene sakamakon mutumin da ya nifaci wato iyadinka wato da mummunan aiki shine wato alfasha illa an yusjana kai tsaye kuma ta yanke hukunci tace ni fa ba abinda nake ganin abinda ya dace da shi kawai illa a sanya shi kurkuku yayi kaso tsawon wani zamani aw azabun alim ko kuma azaba ma'abuciyar radi shine a bulala shi kenan tintini ita ta wanke kanta ta nuna cewa shi mai laifi ne ma jazaa'u man arada ahad man arada bi ahadika su'an menene sakamakon mutumin da ya nifaci iyadinka wato da mummunan aiki shine zina tace illa an yusjana kawai abinda nake gani sai dai a sanya shi kurkuku ya kwashe wani tsawon zamani shine sakamakon sa aw azabun alim ko kuma azaba ma'abuciyar radi shine a bulala shi gurgurdan yanda ya dace qala sai annabi yusuf yace hiya rawadatni an nafsi yace ita ce ranka ya dade ta neme ni a karan kaina in ba ta hadin kai domin wannan aiki na alfasha ni kwalaki annabi yusuf shi ma yayi kokarin wanke kansa wa shahida shahidun min ahliha wani mai shaida sai ya kafa shaida daga cikin iyalinta an gane jama'ar ta kenan daga cikin jama'ar ta sai wani mai shaida ya tabbatar da shaida yace ga yanda ya kamata a yi domin a gane mai gaskiya in kana kamisu hu kudda min kubure in har wato rigarsa an keta ta ne ta gaba, fa sadaqat, ranka ya dade ta yi gaskiya, wa huwa min al-kazibin, shi yana daga cikin makaryata. Adiba, in har wato rigarsa ta gaba aka keta ta, kenan tana da gaskiya. Me yasa in ta gaba ne kenan zai iya neman ya fada mata, idan ta ture shi kenan za ta iya huzgawa? Wa huwa min al-kazibin, yace wa huwa min al-kazibin, shi yana daga cikin makaryata, kenan a maganarsa da yake hiya rawadatu ni annas. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, idan ku rigarsa ta kasance an keta ta ne ta baya, to fa kazabat, ranka ya dade ita ta yi ƙarya, wa huwa min as-sadiqin, shi yana daga cikin masu gaskiya kenan, ita ce ta neme shi ba shi bai neme ta. Ma'ana ita ta nufaci shi da wannan aiki na alfasha ba shi ya nufaci ta ba. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburi, lokacin da shi mai gidan nata ya ga rigar Annabi Yusuf an keta ta ta baya, qala, sai ya ce, innahu min kaidi kunna, ya ce lalle wannan lamari dai ke dai yana daga makircin ku na mata. Inna kaida kunna azim, ya ce lalle makircin ku mai girma ne, gaya kun yi rigayar gayan fitowa, kuma an fito kuma ke ce farkon wanda kika yi magana, man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim, a bari man tukon har a zauna a nemi cewa wane ne mai gaskiya. Amma sai ta yi magana, maganar da take nuna wanke kanta, kuma ta nuna cewa shi ne mai laifi, shi ma ya ce shi ma ba mai laifi ba ne. To amma da aka bi diddigi a gane, domin akwai alamomin da suke gane, ake iya gane mai gaskiya da makaryaci, an gane ko? Don haka a nan shi wanda ya ba da shaidar sai ya ce, to iya abin da za a yi, a je a leƙa, in har an keta rigar shi ta gaba to tana da gaskiya, kenan shi ƙarya ce yake a faɗarsa da ya ce a ita ta neme shi. In ku ta baya ne aka keta, kenan shi yake da gaskiya, ita maƙaryaciya ce. Zuwan da ake da aka diba sai aka samu rigar Annabi Yusuf alaihi salam an keta ta ta baya, shi ne ya ce falamma ra'a qamisuhu, lokacin da ya ga rigar Annabi Yusuf qudda min dubur, wato an keta ta ta baya, kala, sai ya ce da ita, innahu, lalle wannan al'amari min kaidi kunna, yana daga cikin makircin ku na mata, inna kaida kunna azim, lalle makircin ku mai girma ne. Sai ya ce Yusuf, ya ce ya kai Yusuf, an gane a nan an shafe kenan adatu ne da ayya Yusuf, a arida an haza, ka kau da kai ka manta da wannan lamari, an gane kar ka faɗa ma kowa irin wannan al'amari ya yaɗu a cikin gari. Yace a arida an haza, kau da kai game da wannan al'amari ka ɗau hakuri. Wastaghfiri li dhanbiki, ke kuma wato kirle roki gafara ta ubangijinki game da laifinki, saboda ya tabbata cewa ke kika nufarce shi da wannan aiki. Innaki kunti min al-khati'in, lalle ke kin zamanto daga cikin waɗanda suke masu kuskure, su ne masu famar keta doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga a nan Annabi Yusuf shi aka zalunta, to amma me ya dace a ba wato abin mutumin da aka shiga haƙƙinsa shi ne a ba shi haƙuri, na ya kau da kai ya manta ya yafi, shi kuma wanda ya zalunci kenan me ya kamata a nema daga wajen shi? Kenan ya nemi yafiya ga wanda ya zalunta, in kuma haƙƙi ne na Ubangijinsa kenan ya nemi roki gafara ta Ubangijinsa. Don haka a nan shi mai gidan nata sai ya ba Annabi Yusuf haƙuri, amma ita ku sai ce wastaghfiri li dhanbiki, ki roki gafara ta zunubinki a wajen Ubangijinki, innaki kunti min al-khati'in, wato lalle kin zamanto daga cikin waɗanda suke wato masu kuskure. To don haka dangane da shi wanda ya ba da wannan shaida, akwai maganganu, wasu su ce jinjiri ne yana cikin zanen goyo wato ya bada wannan shaida, duk da cewa babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haka, bal ma wasu malamai suke fadar cewa babban mutum ne daga cikin jama'arsa kenan. Don haka kasancewar a maganar da ake cewa ba wanda ya zance a cikin zanen goyo a zanunsu, sai a ce da wannan jinjiri wanda ya bada shaida a cikin Annabi Yusuf, wannan karka sanya shi a cikin lissafin wancan, domin wannan shi bai tabbata ba, an gane ko? Wa shahida shahidun min ahliha, kawai wani mai bada shaida ya bada shaida daga cikin jama'arta, yace ga yanda ya kamata a yi, kuma yanda aka bi wannan diddigi sai aka gane cewa ita ce mai laifi Annabi Yusuf, wato kubutacce ne. don haka shi abin da ya dace ya dau hakuri ya kau da kai ya manta, ita kuma abin da ya dace da ita shine ta koma zuwa ga Ubangijinta subhanahu wataala ta roki gafara. Don haka anan abin da muke so mu gane, duk mutumin da zai yi himma dangane da duk wani aiki wanda yake na saba ma Ubangiji, idan ya yanke niyya zuciyar shi ta tabbata, to iya abin da yake kansa shine ya tuba ga Ubangiji subhanahu wataala. Kaga anan menene ya hana ta wannan aiki na alfasha? Rashin samun dama ne kawai, amma ita ta riga ta yi niyya da zai saman dare. To dan haka shi kuma ka'ida, in har zuciyarka ta yi niyya dangane da aikin alfasha, tsoron Allah ya hana ka, to wannan kana da lada cikakke a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Amma idan ka yi niyya game da wani aiki na saban Allah, ka yanke niyya kawai wani uzuri ya gitta ba tsoron Allah ya hana ka, to kana da laifi, dole sai ka roki gafara ta Ubangiji subhanahu wataala akan wannan laifin naka. Don haka yace wastaghfiru li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.